Bisa ga tambayar ki na farko, yaya muke ji kuma yaya ‘yan Najeriya suke ji a nan ƙasar Rusha? Alhamdulillahi ba wata fargaba mai tsanani domin abubuwa guda biyu. Na farko, makon da ta gabata, saboda yadda mutane ke ji a duniya, ministan harkokin wajen Rusha, Sergey Lavrov, ya ba da sanarwa akan cewa Rusha ba ta da niyyar ta kai hari ma Ukraine ko kuwa ta je ta mallaki Ukraine, amma tana da hurumin ‘yancin kanta ta kare kanta bisa ga wani barazanan da za a yi mata tsakanin kasanta da Ukraine. To, dalilin da ya sa kenan kasan take zaune da shiri. Kalma na biyu wadda ya ba da ɗan kwanciyar hankali kaɗan shi ne, in kika tuna a ƙarshen wannan ƙarshen makon da ta wuce, shi shugaban ƙasar Ukraine shi da kansa ya ba da sanarwa, shi Volodymyr Zelensky, shugaban Ukraine, ya ba da sanarwan cewa irin fargaban da mutane suke faɗa a gidajen radio ba haka bane, domin su ba su fuskanci fargaba mai yawa kamar yadda mutane suke zato ba a kasansu, domin sun ga kamar cewa halin da ake ciki Allah zai kawo sauki. To, saboda waɗannan kalmomin guda biyu da aka yi mun kyauta zaton abin da ke tafe tsakanin Rusha da Ukraine da Amerika da sauran kasashe, mun kyautata zaton abu ne wanda bai ba mu razana sosai ba, ba dai fargaba mai yawa wadda za a yi tamani kamar yadda ake ji musamman a kafofin watsa labarai na yammacin duniya.
To, yaya wannan lamarin yake shafin ayyukan kowa ofishin jakadancin Najeriya, kasancewa duk lokacin da aka samu yanayi na rashin tabbas dangane da harkokin tsaro ko kuma abin da ya shafi fargaban yaƙi, ƙasashe sukan shawarci ma'aikatan ƙasashensu su koma gida? Ya wannan lamari ya shafi da kuke gudanar da ayyukan ku a ofishin jakadancin Najeriya?
Muna aikin mu lafiya lau, ba wani fargaba, ana shige da fita, kuma su mutanen ƙasan ba su razana ba, mu ma ba mu razana ba, domin yadda ake magana ɗin mun san cewa kamar yadda akwai wata fada a Afirka wadda aka ce in giwaye guda biyu suka yi fada, ita ciyawan da aka nakasa ta ita ne za ta ji biki. Mu muna kyautar zaton bai kai haka ba, domin ba mu ga halaman da za a yi fada ba. Saboda haka muna gudanar da ayyukanmu ba tsoro ba wani fargaba.
To, ya kake ganin wannan lamarin zai shafi harkokin hulɗar diflomasiya tsakanin ƙasashen duniya?
Lallai nan ne ita ce babban darasi take. Wadda abinda ke faruwa shi ne nuna ƙarfi ne tsakanin Rusha ko da Amerika da sauran ƙasashen yamma da kuma China. Kun san cewa in irin wannan abin har in aka bari ya tabbata, yana iya angaza wasu rigimomi da yawa a duniya, wadda ba za mu ce wai zai kawo ko wani yakin duniya ba, amma kun san cewa banda abinda ke faruwa tsakanin Rusha da Ukraine, akwai irin wannan matsala tsakanin China da Taiwan. To, saboda haka in yanzu in Taiwan ta ga cewa ga abin da ya faru a nan, ita ma za ta zo ta duba ga yadda take. Kuma Korea ta Arewa ma tana da irin wannan zaman ɗarɗar da Korea ta Yamma, ko kuma har zuwa ta kasashen Japan haka. To, kaga irin wannan dole a yi tunani cewa kar a ingaza wuta a wani gefe don kar ya shafi duniya gaba ɗaya, kar mu samu kanmu a cikin halin da ya kawo mana baraka a lokacin yakin duniya na biyu. Amma babban abin da za a yi koyi a nan shi ne Rusha ta nuna kimewa da kaiwanta, domin ta nuna ma duniya cewa tana da ƙarfin da za ta tsare kanta. Ba wai za ta kai hari ne ma wata ƙasa ba, amma duk wanda ya ce zai kai mata hari, tana nuna cewa tana da ƙarfin da za ta tsare kanta. Kuma a cikin zaman lafiya muna kyautar zaton abin da ke faruwa tsakaninsu da Ukraine. Rusha sun fi kusa da Ukraine fiye da yadda kasashen yammacin duniya suke tamani, domin kasashe ne wanda da suna tare tun lokacin da ake Soviet Union, kuma akwai mutanen China, mutanen Russia da yawa waɗanda suna harshen Russianci a nan Ukraine, saboda haka akwai dangantaka tsakanin su. Kuma in kika lura yadda wasu kasashen yamman suka yi takasantsan kamar Jamus da Faransa, ya nuna cewa ba abu ne wanda za a yi garaje a shiga ciki kawai a fara magana don tada hankali ba. Dazu-dazun nan shugaban kasan Faransa Emmanuel Macron ya zo ya samu saduwa da shugaban Russia Vladimir Putin, sun tattauna. Shi shugaban Faransa ya nuna ma shugaban Russia cewa su fa suna son zaman lafiya ne, kuma shi shugaban Russia ya ce mashi shi da ma sunansa zaman lafiya ne, ba yi da niyya ya kai hari ma kowa, amma in aka mata mishi shi zai tsare kansa. To kuma yadda na san Russia take, Russia za ta iya maka magana kaɗan amma za ta baka da yawa. So in aka yi alkawarin cewa za a samu zaman lafiya, muna kyautata tsazaton wannan halin da ake ciki ba zai tabarbare zuwa cikin wata yaki mai tsanani ba.